الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالم بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفوقوا بديا تقاضى تبتا الله سبحانه وتعالى وانديكي قدر وكومة تشكين قدر وسنه kiran ikon saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na Ihya'us Sunna wa Ikmalul Bid'ah littafin babban malami Ash-Sheikhul Mujaddid Ash-Sheikhul Mujaddid Usman ibn Fodi alayhi rahmatullah darasi da ya gabata mun dakata alƙashin babi na hauko malam da ya bayani alƙashin wannan babi dangance da حد الكتاب والسنة والإجماع وعدلة وجوب اتباعها أبن داكني تعريفنا قرآني لكما حديثي لإجماعي لكما دليل واجب تبنكون لكتك إن شاء الله أيضا متاشي الباب الثاني ما لك سوى باب نبي زي ما قلنا في حد في بيان حد البدع بيان لنجد حد نبدع ta'arifi na bid'a menene ake nufi da bid'a wa adillatu wujubi tarkiha da kuma dalilin wajibcin abar bid'a wa aqsamiha da kuma kashakashan bid'a wa ma yunkaru minha da abinda ake inkari a cikin bid'a wa ma la yunkaru da kuma abinda ba'a da kuma abinda ba'a yi inkari a cikin bid'a malai yake cewa haddul bid'ati shine abin da ake nufi da bid'a idan aka ce bid'a ta'arifin ta idan a shar'ance yake cewa amma haddul bid'ati fa kama qala abul hasan as-sagir malan yace amma kaga ta'arifin bid'a kamar yanda abul hasan as-sagir yake cewa ma kharaja anil kitabi was sunnati wal ijma' yake cewa abin da aka ce ma bid'a ay ma kharaja anil kitabi wa sunnati bima duk abin da ya fita daga cikin alqur'ani ko sunna ko ijma ma'ana duk abin da baya cikin alqur'ani baya cikin sunna baya cikin ijma'i to wannan wani kirkirarren abu ne shine ake cewa bid'a sai malai yake cewa wa qala al-fakihani wannan ta'arifi nashi ta'arifi ne nafis akwai abubuwan da ba sa cikin qur'ani ba sa cikin ijma'i ba sa cikin sunna sannan ba itibarun ta hanyar bid'a akwai masail akwai irin su al-masalih al-mursala akwai irin hukumce da zaka samu su kuma kiyasi ne ya nuna su to amma kuma zaka samu ba sa daga cikin ya ba sa daga cikin bid'a malai yake cewa wa qala al-fakihani al-imam tajuddin al-fakihani yake cewa wa tahqiqu malai yake cewa magana da take ta tabbatacciya a cikin ta'arifin bid'a yake cewa ihdasu amrin fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu yake cewa qago da wani al'amari a cikin addini yushbihu an yakuna minhu yana kama da zaman to wannan abun a cikin addini yake yake cewa amma alhali wa laysa minhu wa nan ba daga cikin addini to kaga wannan ta'arifin yasulu an ya koya ta'arifi na bid'a zai iya zama ta'arifi na bid'a kago da shi abin kago shi ne za a yi amma zai yi kama da addini misa zai yi kama da addini saboda an ba shi sifa ta ibada an ba shi sifa ta ibada ko kuma ya zama tuna daga cikin abubuwan da suke da asali a addini sallah ce kaga sallah asali ce a cikin addini ko azumi ko wani abu to amma sai aka bashi kuma sifa wadda za ta sa shi ya kama da addini alhali shi ko ba addini bane babu shi a cikin addini kawai kago shi ne aka yi sai malai yake cewa wannan ta'arifin al-fakihani ne kenan malai yake cewa wa qala ahmad zaruq a cikin Udatul Murid as-Sadiq ko kuma Udatul Murid as-Sadiq yake cewa wa haqiqatul bid'ati shar'an ka gun gazo na muka cewa shi duka ta'arifin da suke ta'arifi ne na shari'a amma dama ana magana akan lugha shi bid'a kawai da abin da aka kago shi da abin da aka kago shi malai yake cewa wa haqiqatul bid'ati shar'an abin da ake cewa bid'a a shari'a حداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس منه مالك تقول هنا الأمر أتشن الدين وندونا أبون الأمر وندونا الأمر ياي كما يزمن تو أتشن الدين يكي مالك تقول أما دي وليس منه أما باي أتشن الدين مالك تقول سواء أكان بالسورة وندونا أبون داك تقول شبتين تهني السورة لي أقابو وندونا أبون أم بالحقية وكما تهني حقيقة معنى وندونا أبون زواني أكي أكا سوى غاشي أكا فوديشي ta hanya aka suranta mu da shi ko kuma a hakikalin wannan abun kago shi aka kuma aka zo aka yi shi to duka wannan in dai ba addini bake in dai kago shi ne aka yi to wannan shine aka ce ma bid'a malaka to da kauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullu muhdathatin bid'a dukkan wani abu da aka kago bid'a ne wa kullu bid'atin balala sannan kuma dukkan bid'a bata ce wannan hadisi inda take ko hadisin al-Ubad bin Sariya da kuma sauran sahabbai irin Sa'id bin Mas'ud da sauran sahabbai a dasan da malamai sun fitar da shi to wannan ta'arifin da malami kawo malamai da yawa sun yi ta'arifi na bid'a kowa yana ta'arifin ta hanyar da yake da ya karance ta ko kuma kowa yana ta'arifin bid'a min haisu kama a ce tawajjuhi kawai ta ga inda shi ya fuskanta akwai waɗanda za su yi ta'arifi na bid'a amma za su yi wani ta'arifi ne wanda daga baya kuma za su zo akan ta'arifin su hudda wasu abubuwa su hudda wasu sana'at ko kuma su sa wasu ƙa'idodi ko su hudda wasu ƙa'idodi amma malami suke cewa ta'arifin da ya zama mai kyau game da ta'arifin bid'a shine ta'arifin al-Imam Shafi'i a cikin kitabu al-i'tisam bil kitab wa sunna yake cewa Allah yake cewa bid'a tariqatun muhtara'atun fi dini tudahi shar'iyya yuqsadu bisuluki 'alayha at-ta'abbudu ay afwan al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala yake cewa wata hanya ce wanda aka kabo a cikin addini yake cewa wannan hanya tana kama da shari'a tayi kama da hanyar shari'a amma abun da shi wanda ya kabo wannan hanya abun da yake nihi da bin wannan hanyar al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah shine kai jaya wajen bauta ma Allah shine yake shine abin da yake ni duk kisa zaga duk wanda yake yin bid'a shi bai yarda bid'a ba ce saboda yana ganin ibada ce yake bal ma yana ganin yana kai jaya wajen ibada malamai suke cewa ita kuma bid'a sunanta bid'a koda a ce tana da kyau mala yake cewa wa qad bayyana al-ulama wa radiyallahu anhum malimai Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su mala yace sun bayyana cewa annal ma'ana fil hadith al-mazkur sun bayyana cewa abinda ake nihi a wannan hadisi wanda aka ambata shine hadisin kullu muhdathatin bid'a suka ce wannan ay ra'yun li taghayyiril hukmi bi'tiqadi ma laysa biqurbatin qurbatan la mutlaqal ihdathi idha tanawalathu ash-shari'atu bi usuliha fa yakunu ghaji'an ilayha malaika cewa malamai suka bayyana cewa ma'anar wannan hadisin shine wai abinda ake nihi rajo abinda yana komawa ne zuwa ga hukuncin da aka yi hukuncin yana komawa ne zuwa ga canza hukunci yana komawa da tazayyinul hukumi kamar a canza wani hukunci na shari'a ai itiqadin abinda ba ibada ba ibada ne take cewa amma la mutlaqal ihdath ba kawai ana magana akan kawai kago abu ba ba ana magana akan kawai kago abu ba tare da dubawa da wasu abubuwa ba yake cewa kago abu ba ana nufin kago abu ba idan ya zamanto dai tanawalathu shari'atu rusuli abun wannan shari'a ta yi tanawul shi mana shari'a ta mi za ce kamar ta dauke shi ko akwai shi a cikin shari'a ko shari'a ta yi bayani akan shi ta hanyar asalinta to wannan abin sai ya zama to raji'an ila ya'ina shari'at abinda malaikin so ya ce maka kullu murasil bid'a abinda ake nihi da shi shine yana komawa zuwa ga canza hukuncin da aka canza shi aka dauke shi aka bashi hukunci na ibada alhali shi ko ba ibada bane
sai kace ba ana nihin kullu muhtasabin ba ana nihin dukkan abin da aka kago ba akwai abin da za a kago shi amma kuma ahe malaki ce maka tanawalatu shari'atu bi usuliha shari'a ta yi bayani akan shi da asalin shi ba da asalin ta ba da zaka iya samun asalin shi a cikin shari'a sai ke ta to kuma kaga idan wannan abin da to kaga yanzu yana komawa ne zuwa ga shari'a to amma wannan wannan kamar ya daga cikin istisna'i da wasu suke ko kuma bayani da wasu suke suke so su hudda cewa kullun wannan kullu ce kulliya suna ganin cewa a wannan ba kullu bace kulliya a kullu ce juz'iyya akwai wasu abubuwan da ba ta shahusu musamman ana ganin suna ganin cewa idan ibada tana da asali a addini to ba ta zama bid'a to amma alal haqiqa wannan magana ita ma kanta malamai sun yi wannan da yasa Ibn Rajab yake cewa wannan kullu muhlasatin bid'a wannan yana daga cikin jawami'il kalim wanda aka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sannan kuma kullu ce wanda ta hada dukkan wani abu amma haka ne canza wani abu a cikin addini a bashi wani hukunci a bashi hukunci na ibada ko kuma na wani wannan shi ma na itibarin shi kago wani abu ne an samu hakan hadisin abi sa'id al-khudri da mun taba tsananta shine hadisin Marwan ibn al-Hakam lokacin yana shugabanci da yayi hudu ba kahin yayi hudu ba kahin sallah ranar Eid abi sa'id al-khudri da yayi sai yake cewa gayyantum wallah sai ya ce musu kun canza wallahi kaga ma'ana kun canza kun ka wani abu wanda babu shi kun sa shi to kaga canza hukunci ma na iya kibar shi kamar kago wani abu ne a cikin shari'a malin yake cewa wa qalal muhaqqiquna al-muhaqqiqun malimai matabbata cikin ilimi suke cewa wa innama qassamaha ba'duhum li aqsamish shari'ati i'tibaran li mutlaqil ahadath aw ihdath afwan yake cewa abin da yasa wasu daga cikin malimai suka kassama bid'a suka raba bid'a yake suka kalkasa bid'a i'tibaran sun lura ne da mutlaqal ihdath sun lura da kawai abin da aka kago kawai sun kalli abin da aka kago ne sannan kuma min haurin haitu lura sannan kuma sun lura sun kalli abin ta hanyar lura ta hanyar lura ba ta hanyar shari'a ba ma'ana waɗanda suka yi magana akan cewa bid'a ta kasu mai kyau zuwa mara kyau to sun kalli abin da aka kago abin da aka kago kin wannan yana da asali a addini ko ba shi asali a addini sannan sun kalli wannan kasa-kasan ta hanyar al-lugha akwai al-bid'atu al-lughawiyya bid'a ce wanda abin da za a kira shi bid'a ne amma ana nihin al-lugha kamar abu ne sabo amma kuma tare da cewa akwai shi a addini amma min haisul lugha kamar to abu ne wanda aka kamar abu ne me ake cewa kamar abu ne wanda aka tsoro shi wanda aka kago shi amma kuma yana da asali a cikin addini shari'a ta tabbatar da shi sai yake cewa wa minhu yana daga cikin wannan yanki wannan shine ayi da laqin bid'a ana nihin amma min haisul lugha ta hanyar lugha shine qaulu umar radiyallahu anhu fa da umar yaralla tabbata da shi sha'an tarawih game da lamarin tarawih da yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a ma'ana lokacin da yaga mutane sun hadu suna yin tarawih jam'u sai ya ce ma dalla da wannan bid'a yake cewa ma dalla da wannan bid'a sai yake cewa fa sammaha bid'ata umar sai ya ambace ta bid'a min haythu surati isbatiha amma bid'a ce ta hanyar surar da aka yi ta amma tare da cewa sunna ce kuma a cikin shari'a sai ke ta wa illa fa hiya sunna amma in ba haka ba ita sunna ce ai sallar tarawih a hadu ai jam'u ta sallar ai sunna ce yake cewa saboda ni yake cewa li fi'li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ta fi salasi layali min ramadan fi hayati ya aikata ta a kusan dalari guda uku a cikin Ramadan a cikin rayuwar shi sannan wa sabatat iqamatuha bi qawlihi alayhi salatu wassalam sannan kuma tabbatar da ya tabbatar da aqidata ya tabbata da hannun fadin shi da yake cewa wa inni khashitu an tufrada alaykum manzo Allah ya huto yau ya huto gobe yiye ki hutowa sai yake cewa a'a naki kamar abin da yasa ban huto ba ina tsoron kai inje in hutowa aje a wajauta muku ita aje a wajauta muku ita to shi yasa manzon Allah inda ya sa manzon Allah sallama bai ci gaba ba to wannan saboda ina tsoron kai yaje yau ya huto gobe ya huto jiyo ta sauko aya ce a ce to an wajauta muku ita to kuma ka aje mutane ta ba su wahala to kaga manzon Allah sai yayi bayani akan illa amma kuma tare da ce maka tare da cewa sunna ce a cikin shari'a yanzu inda wannan illar za ta gusa to yanzu kuma ta koma matsayinta na sunna kamar yadda malam qawaid suke cewa al-hukmu yajubu ma'al illati wujuban wa adama hukunci yana tare da illar shi wajen wajibi ko wajen rasa wannan hukunci kaga duk lokacin da aka rasa wannan illar to shikenan yanzu wannan hukunci ya koma matsayin shi sunna to shine shi ma Umar ana yake magana wannan bid'a ce ta hanyar sura ta hanyar tabbatar da ita a bisa wannan sura ma'ana kullum ayi ko kuma a zo a tsaya a bayan wani yana karanta Qur'ani ko ya bude an karanta Qur'ani a cikin wannan sallah a yi sauka to amma kuma tana da asali manzon Allah ya yi ta amma a lokacin nan manzon Allah bai ci gaba ba saboda to yanzu tunda wannan illar ta goshe kaga ta dawo matsayinta na sunna to shine abin da malai yake niya yake cewa fa nabbaha ala al-illah sai manzo Allah yayi bayani tambayi akan wannan illa wata illa ce take ta khashitu an tufrada na yi tsoron ka aje a furlan da muku shi bi yushira bi thubuti al-hukmi bi inda intifa'iya dan manzo sallama ya bayyana ko kuma dan a sanar da mutane tabbatar hukuncin ta idan dai aka rasa wannan illa tunda yanzu in manzo Allah sallama ya bar duniya ai babu maganar wani wahayi ya yanke ba zai yanzu aje tsoron in muna yi ka a zo a ce an waje ta mun ita to illa da muke tsoro babu ita to tunda babu illa to kuma yasa koma asalin da na cewa sunna ce hukuncin ka malik ya cewa kama asbatahu Umar kamar yadda Umar ya tabbata bayan ga son manzo Allah ya tabbata da cewa ai shi ma har yanzu ya hada ubai yace yayi da jagorantar mutane yake cewa bi ijma'in min as-sahabati fi qabulihi sannan kuma an sa da ijma'in sahabbai wajen amsar wannan Umar da yayi wannan babu sahabbai da suka mishi inkari kaga wani zai na maka cewa shi ijma'i ne a tsakanin sahabbai kuma kowa ya san da hukuncin ta sunna ne kawai wannan illar ce da ta zo da ake ba a tabbatar da ita ba a wannan hali to amma tunda wannan illar ta kai ta shikenan sai a maida ta a matsayin sunna to wannan shine abin da malai yake bayani wasu wanda suka kassama bid'a suke ganin akwai bid'a mai kyau to wasu sun kalli abin da aka tsago mutlaq kawai sun kalli kai tsaye abin da aka tsago ne wasu kuma sun kalli abin da aka yi ta hanyar suwa ta hanyar lura za ka samu nusus daga wajen magabata wanda suke bayani cewa akwai bid'a mai kyau akwai bid'a mai zuwa wa'annan galibi suna magana ne akan me yake cewa suna magana akan ta hanyar lura bid'a mai kyau ta hanyar lura ta hanyar surarta abu ne shari'a dama ta tabbatar da shi to amma kuma yanzu a zo a yi shi a wannan sura ko a zo a sa shi ya zamanto a tabbatar da shi to wannan abu ne wanda ba ni za a ce kamar ba a tabbatar shari'a ba ta zo ba da shi a haka amma kuma yana da asali a cikin addini ko kuma yayin da mun to bid'a ce mazmuma wanda abin kici to wannan dan folio yake cewa intaha maganar wannan az-zaruq ne ke ne wanda ta sai mawidi sai ta kare anan za mu fahimci kamar Shehu Usman bai sallama ba ga cewa a kalka sabida wa in ta ne zai zo ya tabbata daga wai to amma anan kamar zaka ji cewa kamar ya ka kawai ne yasti ne malamai amma daga baya la'alla daga baya zai iya zuwa ya karfafa wannan magana yake cewa fa in qulta idan kace kaifa takunul bid'atu al makruha dalalatan ma'a anna al makruha min qibali al ja'il yake cewa to idan kace ya bid'a makruhiya za mu ji magana bid'a makruhiya a maganar qawafi yake cewa idan kace bid'a makruhiya ita ma ne ta zama bata idan kace kullu bid'atin ka zama ce kullu ta shiga da bid'a muharrama da bid'a makruha da bid'a wacece da bid'a mai kyau da mara kyau to duka sun shiga to idan kace bid'a makruha ta zama to ita ma bata ce tare da cewa kuma shi makruhi yana daga nau'i na al-ja'iz ko kace yana daga ja'ibi makruhi yana daga min ayyake cewa tare da cewa makruhi yana daga min qabilul ja'ib yana daga ja'ibi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qad hatama ala kulli ja'ib bi annaha dalala tare da cewa kuma manzo Allah yayi hukunta kan ko ta bid'a yake bada ce makruhi mun san makruhi shine abinda idan mutum ya bangshi za iya bashi lada idan ya aikata shi kuma babu laifin da za a rubuta mishi to makruhi amma shi baya daga cikin baya daga ja'iz sun aka ce ja'iz abinda kawai halal ne aka ce abinda shari'a ta halalta ai to kaga makruhi in dai makruhi ne a wajen a fuqaha to baya daga cikin ja'iz abinda za a ce ma ja'iz shine kaman mandubi ko mu'mani ko mubah shine za a ce ja'iz ne an halalta muku wannan abun ya zama to halal ne sai yake cewa qultu qala mala yake cewa qala ahmad zaruq yake cewa sai nace to ai ahmad zaruq a cikin umdatul mawlid sar yake cewa wal karahatu masrufatun lil amal biha ita karahar da ake magana karaha ce wanda abun juyowa ga aikin da aka yi da bid'a aikin da aka yi da bid'a a wannan huskar to shine ake magana to yanzu ya zama to a bid'a ce makruhiya aikin da aka da an kago shi to wai ana magana akan cewa karaha wanda aka juyar da ita da aiki da wannan bid'al ita ce ake magana sai ke cewa amma wa ihdasuha haramun amma a kago wani abu a cikin addini wannan haramun ne li annahu iftiyatun ala shari yin haka ne in kamar kawo wani abu ne sabu kamar bada hukunci ne bada amsa ne ko kace bada kawo magana ne akan bayani ne akan wani hukunci a shari'a sannan kuma wata taqaddum baina dai kamar kuma gabatuwa ne a gaban shari'a ko gaban a shari'a ko iftiyatun ala shari'a kamar yanzu kana gaya ma kana bada fatawa ne da shaga wanda yake shi ne yake hukuntawa kace mashi a ga yanda ya kamata a yi ko kuma ka shiga gaban shi ma'ana kai ka gaggauta ka zo da wani abin da shi bai zo shi ba taqaddum baina dai to wannan abin da yake ni ko so yake nuna cewa to bid'a ma koda makruhiya ce tana daga cikin ita ma dai bada ce inda makruhi ma abu ne mara kyau a cikin shari'a ko makruhi zai iya taruwa ya taru ya kai mutum zuwa aikata haramun to dan haka kenan bid'a ma koda bid'a makruhiya ce to ita ma kanta dai bata ce ta shiga cikin wannan kullum malaka cewa intaha magana ta kare adillatu wujubi tarkil bid'a malaka cewa dalilai na wajibin barin bid'a wa amma adillatu wujubi tarkil bid'i fa'lam wa faqala Allahu wa iyyaka amma dalilai na wajibin barin bid'a malaka cewa ka sani Allah subhanahu wa ta'ala mana game da katar da ni da kai ان ادله وجوب ترك البدعه هي عين ادله وجوب اتباع السنه yake cewa dalilai na wajibin barin bid'a malace to su ne dai asalin dalilai na wajibin bin sunna yake cewa li annal amra bi shay'in nahyun an dalili saboda umarni ga wani abu to kamar hali ne ga kishe wannan abu a shari'a idan aka ce ku yi sallah to an ce an hane ku ga rishin yin sallah idan aka ce ku ci halal to an hane ku ga cin haram in aka ce ku yi aure to an hane ku zuwa ga aikata alfasha da zuwa aka ce ku yi gaskiya to an hane ku daga yin ƙarya al'amu bi shay'i nahyun an diddi ko ba wannan kaida ce kaida ce usuliyya daya daga cikin kaidodi da malaman usul idan aka yi ubari aka ce ai wani abu to kuma an yi hane ga kishiyar shi maliki ta to kaga duk in aka ce maka kabi sunna manzo Allah ya ce to alaikum bi sunnati nawa yau da muku wasu sunnata to dama kuma ba sai ya ce maka ba dan haka takkabi awwal da aka abu to wannan maganar ta wada gas yake cewa wa yakfika fi zalika amma dai akan haka ma dai dalili akan barin bid'a ya ishe ka qawlihi ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima Allah yake cewa lalle wannan ita ce hanya ta mai kikkiya fattabi'uhu ku bi wannan hanya wala tattabi'u subula kadda ku bi hanyoyi fatafarqa bikum wannan hanyoyin za ta raba ku ko za ta raba ku an sabilihi game da hanya fatafarqa bikum an sabili za ta raba ku ga hanya gaban hanyata qala ibn mas'ud Abdullah dan mas'ud Allah tabbata ga yace yake cewa hatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta yake cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya imana kuntu yayi kuntu a kasa sai yake cewa khabba an yaminihi khututan madala da yi wani kuntu dogoye ta shi sai kuma yazo a bangaren damar shi halloyi wasu kananan kuntu haka 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 halloyi zo wa akhatta an shi mari kuntu hallo a bangaren hagu in wannan kuntun yazo shi ma yayi kuntu wasu kananan kananan yake cewa sai manzo Allah yake cewa su haza sabili wa innan sune hanyoyin Allah wa hazihi subul wa innan kuma kananan hanyoyin to sune hanyoyin da Allah ke bada wala tattabi'u subul to wannan sune hanyoyin da ake wadi sai yake cewa kullu sabilin minha shaytan yad'u ilayhi a cikin kowace hanya akwai shaytan yana kira zuwa ga wannan hanyar yake cewa asibu qala amma na zamanin tayi tayi wa kullu shaytanin fiha insanu wa kullu yake cewa sabilun yake cewa ina tsammanin cewa yayi a kowace hanya akwai wani mutum yana kira zuwa ga wannan hanya yuridu bihi ahlul bid'a yana nihin ma abu ta bid'a to kaga wannan zai na maka cewa ashe hanyoyin bata yawa da yake amma kuma hanyar shirye ɗaya ce shi yasa a kamar yadda malamai suke cewa ko kalma ta addini ba za ka same ta a cikin shari'a ta zo da jam'u ba ta zo da jam'u ba ko da tasniya a sai dai a gaya maka addini ɗaya ne dan a gaya maka shi wannan addini in ka ji ana maganar addinai to duka bata ne amma shi dai wannan addini ɗaya ne shi yasa Allah ya ce wa allahu istaqamu ala tariqati da a ce mutane za su daidai da tsaya a kan wannan hanya ta addini kaga ba a ce ba a tsara'iq ba a ce hanyoyi ba a hanya ɗaya aka ce sai yake cewa sun matala hadhihi al-aya sai Abdullahi dan Mas'ud karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'u yake cewa wannan ita ce hanya ta mai kakkiya ai mai kakkiya na ne al-khabbu wannan kotin da yake meke fattabi'uhu ku bihi wa la tattabi'u subakan da ku bi hanyoyi yani al-khutub ayyana ne wa'annan kotu kotun da aka yi na gehe wa'annan hanyoyin fatafarabikum zata raba ku za su raba ku an sabili game da bin hanya ta wannan hadisi imamu ahmad da imamu nasai suka rawaito shi wa qala mujahid imamu mujahid da zaid ibn aslam suke cewa siraduhu al-islam wa sunna hanya al-hanyar allah shine musulunci da kuma sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa subulu al-bid'u wa amma kai ana hanyoyi to bid'o'i da kuma ahwa'uwa da kuma abubuwan da bid'a ta kawo ma'ana da abubuwa na sarrai wanda aka zo da su a karkashin bid'a maliki ta wa yakfika aidan haka nan ya ishe ka dalili akan wajibin barin bid'a qawluhu sallallahu alaihi wasallama fadi shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama da yake fadi cikin hadisin aisha man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min fuhu wa ghadu madalika ta duk wanda ya kago wani abu a cikin wannan al'amari namu na addini wanda babu shi fa huwa ghadu ko wanda baya cikin wannan addini fa huwa ghadu to wannan abun mai mushi da kayan shi ne hadisin bukhari da muslim wa qala al-ishbili yake cewa a cikin sharh al-arba'in an-nawawiyya yake cewa allati min jumlati hadha al-hadith yake cewa yana daga cikin abin da ake bayani akan shi akan bi ake cewa fa'idodin da ake magana akan shi wanda wannan hadisin ya jumlace shi yake cewa hadal hadis qa'idatun azimatun wannan hadisi ka'ida ce mai girma min qawa'idid din daga cikin ka'idodin addini wa huwa min jawami'il kalimil mustafa yana daga cikin jawami'il kalimi shine kalmomi tararru wanda sai kunshi ma'anoni masu yawa wanda aka kebanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su yake cewa allati utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa inda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika annahu sarihun fi radd kulli bid'atin wannan kuma ne yake cewa wannan kuma abu ne a hili hadisin ya sarraha ya bayyana yayi bayani wajen maida dukkan wata bid'a wa kullu muhtara'in mimma la yuwafi qawa'id ash-shari' dukkan kuma abin da aka kago shi wanda baya bai aka cewa bai daidai ba da ka'idodi na shari'a malikata summa qala sai yake cewa mana bayan yana yake cewa waqad zakara al-musannif al-imam nawawi yake cewa waqad zakara al-musannif haqiqa al-musannif al-imam nawawi yake cewa ya ambata cewa anna fi muslimin ziyadatin hasana a cikin sahihi muslim akwai ziyada mai kyau ziyada ita ce man amila amalan ai ne ka wancan sai ki ta wani muslimin man amila amalan laysa alayhi to yake ta wannan ziyada ce mai kyau ziyada ce mai kyau ta yanda koda wani zai kawo wata shubha to wannan ziyada ta ishe shi sai yake cewa ziyada man amila amalan laysa alayhi amuna fawdun duk wanda yayi wani aiki kuma da babu kumannin mu akan shi to wannan abun mai da mashi ne sai ke cewa wa zalika annahu qad yu'alidu ba'd al-fa'ilina bid'atan sibqa ilayha malika cewa dalilin haka za iya samun shashin wasu masu taurin kai wasu masu aikata wasu masu taurin kai wanda suka aikata wata bid'a wanda aka rigaye su yin ta ma'ana yanzu mutum zai zo ya aikata wata bid'a wanda aka rigaye shi ba shi bane ya kago ta amma shi hanyar wasu ce bi kamar yanzu wanda suke bidiyoyi daban-daban wanda sun tana da magabata akan wannan bidiyoyin to wanda yi wannan bid'a zai iya zauwa ya ce to ai an ce man ahadasa wanda ya kago to ai ni ba kago ba ni bane na kago wanda ya kago shi ya wuce ni kawai aikatawa ne sai ka ce to wannan kaga yake cewa fa iza ihtajja alaiha bi hadha alhadis idan ya kawuya da wannan hadisin yani kaulo yana nufin cewa fadan manzo Allah yake ta man ahadasa fi amrina hadha ma laysa fa huwa ghibba idan aka kawo musu hujja da wannan hadisi aka ce mushi ai manzo Allah ya ce duk wanda ya kago wani abu a cikin wannan al'amari namu wanda baya cikin shi abu ne abun maida mushi sai ka je yana cewa innama ana ma ahadastu shay'an ni ban kago komai ba ai ni ba ni na faru yin wannan abun ba lastu bid'an fi hadha yake cewa fa yutajju alayhi bi riwayatin ukhra fi ziyarati muslim sai aka kawo mushi hujja da riwaya guda ta cikin muslim yake cewa wahiya qawluhu ita ce fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa kafur wanda yi dukkan wani aikin da babu umurnin maka ce wani abu mai da yake cewa hadha sahihun wannan kuma a hili yake fi raddi kulli muhdathat wajen maida dukkan wasu abubuwa da aka kago su sawa'un ahadatha huwa sawa'un wannan mutumin shine ya kago wannan abun ausu bi qailaiha ko kuma aka gaya shi zuwa wannan abun bana koda bid'ar da wani ce ya kirkiro wanda kai ka zo ka haye ka hau kai to wannan magana ta shahi shi idan ka ce ai ni ban kago ba to manzo Allah an zo ya ce amila amala duk wanda ya aikata wani aiki to kaga aka ce aiki kuma sawa'un kai ne ka kago wannan aikin ko kuma dai kai ma zan wane kai kawo aikin da wani yayi sun maqala malika cewa sai yace wa hadhal hadithu mimma yamdu hifzuhu wannan hadisin wanda kake ganin yana daga cikin abin da ya kamata a hardace shi wa isha'atuhu a kuma yada shi wasu imalu fi mudal mafsanan kuma ayi aiki da shi wajen bata abubuwa mummuna malika cewa qala sahibul ifsah sahibu malika cewa mai kitabin al ifsah amma ani istihah الوزير ابن هبيرة yake cewa fi hadha alhadith fihi ma yufahu min alfiqh a cikin wannan hadisin da aka ambato akwai abin da za a fahimta daga cikin fiqh anna man ahadatha fi dini ma laysa min fa huwa raddun cewa duk wanda ya kago wani abu a cikin addini wanda wannan abu baya cikin addini fa huwa raddun to wannan abun mai abun mayar masa da kayansa ne ai maghdudun alayhi ai abun man abun maida masa kayan sa ne ghayru maqbulin alayhi ba za amsa da gare shi ba wa qawluhu ma laysa minhu manzo Allah ya ce ma laysa minhu ai mimma yunafi ai mani abinda addini yake kore shi abinda baya tsaya da mana abinda addini mana yake kore shi yake cewa fa amma tafri'ul usul allati hiya minhu fa inna zalika la yatanawaluhu hadha rabb yake cewa amma reshishika shine tafri'ul usul shine ai a sanya kamar me za a ce tafri'ul usul shine kamar reshishikan da yake asali ne na addini kamar yanzu ibada gimshiki babba kamar sallah kuma da reshishika irin su nafiloli irin su me za a ce sunnoni to irin wa'annan wanda su asali ne a cikin addini to wannan fa inna zalika la yatanawalu hadha to wannan hadisin baya magana akan wannan raddin ma'ana baya magana akan wa'annan abubuwa akwai abubuwa wa'anda su kago su ne akai to amma kuma in kali kaza ba su ma suna daga cikin addini addini yana goya musu baya ko kuma akwai maslaha babba ko ka'ida babba da addini take goya musu baya ko kuma an samu ijma'in musulmi akan wannan abu ko da a ce addini bai zo yi magana akan shi ba ko shari'a bai zo yi magana akan ko nasi bai zo yi magana akan shi ba sai ke cewa ta kitabati alqur'ani fil musahif kamar rubuta qur'ani da aka yi a cikin musahif kaga wannan zamanin sahabbai ne daga da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam hayyabu duniya lalle akwai sahabbai suna rubuta qur'anai suna rubuta ayoyin da suke sauka manzo Allah ya umarni a rubuta musu amma a zo a hada shi a wani mushaf wanda yake kawai gashi a tare a waje guda to wannan bai faru ba sai bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan kuma yana daga cikin abu mai kyau amma kuma bid'a ne a kago shi a kai amma kuma yana daga cikin asalin addini saboda haka shine zai ba dama a kiyaye qur'ani sannan kuma abin da nuna maka cewa abu ne mai kyau ijma'in da sahabbai suka yi babu wani wanda yazo in kawo yace dan me hatta da shi Abubakar da yake ganin cewa abu ne wanda manzo Allah bai shi ba kawai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da shi cewa wannan abun alkhairi ne kuma aka yi haka ne sai ta wakal mazahib allati hiya an husni nazari fuqaha almujtahidin kaman mazhabobi da aka samu aka dawwara da babu mazhabobi amma yanzu da aka samu mujtahidai malumai suka wanda suka roto daga sahabbai daga wanda suka roto a bangaren da manzo Allah ya fadi ga abin da manzo Allah yake nihi kuma ko ne gina fahimta shi akan wannan ko ne shi ne shari'a ko ne gina fahimta shi da kaidodin shi akan wannan to daga baya aka dawwana suka zama to mazhabi ne wanda ake musu to yanzu ba zo ba ce ai bid'a ne duk a watsar da su a'a to ai su suna daga cikin addini addini ne suke yi ma hidima malika cewa alladhina yuduna al-furu'a wanda suke maida shirye-shirye na shari'a wanda allati hiya aqwalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shirye-shirye maganin manzo Allah duk abin da suke magana akan shi imma ya zama to sharhi ne akan ayata hadisi ayata qur'ani ko kuma bayani ne akan hadisi ko wanda zai fahimta wannan hadisin ne ga abin da yake nimi ga abu ce shi akan haka ya fahimta akan haka kuma ya tafi akan haka kuma ya rubuta littafin shi to yake cewa wal kutubu hakanan wakal kutubul mawdu'ati fi an-nahw hakanan kamar littafai wanda aka zo aka rubuta akan abin da shi ilmin nahw wani bai zo ya ce to ai bid'a ne a to ai su wannan su ilimi ne wanda yake ma addini hidima eh ne mutane wanda suke ma addini hidima yake cewa wal hisabi kamar abin da ya shafi hisabi wal fara'id da kuma abin da ya shafi ilimi na rabban gado wa ghayru zalika min al ulumi mimma mawdi'uhu wa banahu ala aqwali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wani wannan daga cikin ilimin muka wanda komawa wanda marji'in wannan abu kace asalin wannan abun da kuma akan abun da aka gina wannan ilimi an gina shi ne akan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inna zalika la yatanawalu yake cewa fa inna zalika la yatanawaluhu hadha hadith to wannan abubuwan to wannan hadisin baya magana akan wa'annan abubuwa da ake magana ma'ana wannan hadisin bai shahi wa'annan abubuwa ba to wannan kaga koda su in ka dauka abubuwa ne wanda ada babu su amma dai kuma daga baya aka zo aka same su to koda an ce babu su a da idan ana magana shi akan dawwana ilimi shi dawwana ilimi ba wai babu shi bane duk ilimi da ka sani na shari'a wanda yau akwai shi to a zamanin manzo Allah akwai shi ma'ana foundation din shi an dora tubalin shi ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma su sahabbai abubuwan da yawa sun ta hanyar san shi ne ta hanyar salida ta hanyar dabi'ar su yau da gobe tare da cewa kuma larabawa ne kuma qur'anin wanda da larabci su ko to duk abin da za a ga musu sun sani sun san cewa fa'ilal amri sun san daga an ce kai karatu wannan umarni da ke bada sun san in aka hanika fili ya ga yake cewa an aka hanika to yana ne yin hani hani ne zo to wannan an hanika ne ga wannan abun sun san cewa aka ce kai karatu wannan umarni da ke baka to aka suka fahimta to kaga kenan wannan abun akwai shi a cikin kwakwallonsu a cikin tunanin sun gane to da haka amma daga baya da aka zo kuma ake bukatar a rubuta wannan abun domin isar da shi ga waɗanda su ba su wanda ba lawa bane su su ne domin kuma a dora wasu ka'idodi wanda za a zo a tabbatar da shari'a akan su to da haka ko su ba a dauke su akan cewa bid'a ne tunda dai abu ne wanda suna nan kaga shi yasa za ka cewa qur'ani wani lokaci in ya sauka sabai ba sa bukatar cewa sai an musu bayani sun gane sun san abin da aya ta ce shi yasa umar lokacin da aya ta sauka fa hal antum muntahun da aka umarta ku kwa aka ce biya da biya da wani ne wannan yana daga cikin aikin shaitan sai Allah ya ce fa hal antum muntahun shin ku za ku hanu to mai ke cewa intahaina mun hanu kaga to kenan kina har sun gane abin da ake yi kisa wani lokaci ba akan kowata abiya wace ko kowata neman fasara bane sabbi suke koma zuwa ga manzo Allah sai abin da ya faku a gare su wanda shi kuma wannan zai koma zuwa ga wahayi bayanin shi zai koma zuwa ga wahayi مالك جوا وقوله فلما زال ليس من عمل عملا ليس عليه امرنا دو وند يا ايكته ون ايكي ايكن كما ده باب امرنمو اكن يعني حكمنا واذننا وند يا ايكته ون ايكي وند ليس عليه امرنا اي باب حكمتم ما كان ون ايكي ده نكو باب اذنن ما كان ون ايكي فهو غد تو ون نن ابو ميدا مشي ني انا نين اي annana narudduhu wala nuyimu za mu maida wannan abun ba za mu halitta wannan abun ba ma'ana wannan abu ne abun maidawa malai yake cewa intaha wannan bayanin ya kare yake cewa dangance da abin da ya shafi kenan shirin wannan hadisi sai yake cewa amma yake cewa aqsamul bid'ah kashakashan bid'ah kamar yadda muka ce malamai da yawa sun karkasa bid'ah duk da wasu malaman ba su wafaka ba kan wannan taqsimi ni malai yake cewa wa amma aqsamul bid'ati aw amma aqsamul bid'i amma ka kashakashe na bid'o'i fa qala al-qawafi al-imam al-qawafi yake cewa innaha khamsatun ita bid'a kashi biyar ce yake cewa al-qismul awwal kashi na farko ma huwa wajibun ijma'an akwai abin da yake wajibi ne ga ijma'in musulmi wannan abin wajibi ne amma kuma tare da cewa ba bid'a ne wa huwa yake cewa mata na walatu qawa'idul wujubi wa adillatihi min ash-shar'i shine abin da ka'idodi na wajibi da kuma da yayin shari'a suka yi bayani akan shi yake cewa ka tadawinul qur'ani kamar dawwana qur'ani da aka yi banda ma wai sashi a musafa bin malakai a rubuta shi a zo a rubuta shi a tara shi a waje guda washara'i da kuma dawwana shari'o'i abin da shari'i ilimin fiqhu da ilmi sauran ulum ne yake cewa inda kifa alaiha daya wannan saboda an yi tsoron ka aje a waye gari babu ita yake cewa fa inna tablighaha liman ba'dana wajibul ijma'a saboda isar da wannan ilimin ga wanda zasu zo bamu to wannan wajibi ne ga ijma'i dukka bal ma wannan umarni ne wa malaka cewa liballigh shahidi minkum al-ghaib aw man sami'a maqalati fa addaha kama sami'aha aw ay yake cewa naddal Allahu wiya Allah ya san yadda zuciyar da mutumin da yaji magana ta yayi ta kamar yadda kuma isar da ita ba tare da ya canza ba sallama zaka cewa ballighu anni walau aya to wannan kaga wajibi ne ijma'i wa ihmalu zalika haramun ijma'i amma kuma sannan kuma ayi ihmalin haka a watsar da lamarin a watsar da yada addini ga wanda zasu ba to wannan kuma haramun ne saboda umarni da ake kirki da hani ga mummuna ga isar da sakon shari'a to wannan wajibi ne barin hakan kuma haramun ne malai yake cewa fa mithlu hadha an-naw'i la yanbaghi an yukhtalafa fi wujubihi mala yace kaga irin wannan nau'in to bai kamata a yi sabani wajen wajibin shi ba mala yake cewa al-qismu tsani kashi na biyu ma huwa muharramun ijma'an akwai abin da shi kuma haramun ne ijma'i yace ta huwa ma tanawalatu qawaid at-tahrim shine abin da ka'idodi na haramci suka yi bayani suka yi tanawulin shi suka yi bayani akan shi wa adillatuhu min ash-shar'i da kuma dalilan ka'idodi na haramci daga cikin shari'a su ma suka yi bayani akan haramcin wannan abu sai ki cewa kalmukusi kama al-mukus al-mukusi ne jami'i na al-mabsu al-mabsu ne suke cewa kamar abin da kamar mataimakan sarki kamar dogarai suke zuwa ko kasuwanni duk abin da aka saida sai an ba su kuɗi a ciki duk abin da aka saya sai an ba su kuɗi kamar yanzu a ce irin yanayin wani house of tax da sauran su aka wanda sha'in gari su zo duk abin da ka saida sai ka ba su ko duk abin da shi tax zai iya ɗaukar amsa akan abin haraji ne to amma shi kuma wannan kawai zuwa ne suke kawai ana saya wa yanka in ka saida sai ka huda musu kaso hallo in ka saya ka huda musu kaso to wannan shi ne wannan to kaga wannan yake wannan kaga wannan haramun ne bid'a ce sannan ko muharram babu ba ma san shi ba zamanin manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da aka sani kawai shine jizya shi ma wanda ake buga ma wanda suka zama to babu su ne ba sai ke sa wa taqdimul juhali ala al ulama gabatar da wanda suke yayinai akan malumai wa tawliyatul manasib fi zalika sannan kuma kawai a ba su wani matsayi akan haka yake cewa li kaunil mansubi kana li abihi kawai saboda matsayin na baban shi ne yake cewa wa huwa nafsuhu laysa bi ahli bidalika shi kuma shi da kanshi bai tantance wannan matsayin ba amma kawai dan dai gadan gidansa ne kawai sai a ba su to kaga wannan haramu ne a cikin shari'a shi saboda ana bada abu ne ga wanda ya cancanta shi sa zaka ga idan ka tashi bada matsayi a addini ba leka dan wannan da dan wannan kai ba cancanta sai aka leka alkitu musalis malaka kashi na uku ma huwa mandubun ilayya akwai abin da shi kuma mandubi ne an su abu ne na wanda aka so a yi shi kita wa huwa ma tanawalatu qawaidun nadb shine abin da ka'idodi na mandubi na annadab shine na mustahabbi suka yi bayani akan shi wa adillati min shawadilatu min shari'a kuma ka'ida kuma dalilan su na shari'a da kuma dalilan su a cikin shari'a kito aka salati tarawih kamar salati tarawih wa iqamati suwarin a'immati kamar tsaida sanya surori na shugabanni wal qudatu da masu shari'a wa wulatul umuri da sarakuna ko kace shugabanni su ma ala khilafi ma kana alaihi sahabatu amma sabanin yanda abun yake a zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ya rida su yake to bi sababi sabun da yasa aka yi haka nan annal maqasid wal masalih ash-shar'iyya cewa manhuhi na shari'a da kuma masalih amfanu na shari'a la tuhsanu ba ta tautatuwa illa bi azamati ulatul umuri fil nufus to dole ne sai an girma shugabanni a cikin zuciya ma'ana shari'a maqasid na shari'a baya tabbata dole sai lokacin da mutane suke girma shugabannin su yau in a ce kawai shugaba kowa ya rina shi to babu zaman lafiya so in dai kowa ya rina shi babu wanda zai magana shi dole shugaba ya zama to yana da sifa ta haiba a tare da shi yake ta wa kana nas fi zamani sahabati amma mutane sun zama to a zamanin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in yanda Allah tabbata da su su wannan mutane a zamanin sahabbai mu'azzamu ta'zimihim inma huwa dinn mafi yawan abin da suke girma wa addini ne ba sa kallon mutane ba kai ake kallo ba ko da kashi ga wani a addinin wannan shi ne ake kallo kuma a girma shi yake cewa hatta talla an-nizam har sai da aka samu matsala wannan nizamin ya samu matsala ya bace wa zahaba zalika al-qawl wannan qarni na hauko suka tafi wa hadatha qawlun akhar sai aka samu wani qarni na daban sai suka zo su kuma la yu'azzimuna illa yusuf ba sa girma shugabannin su sai an sa hotunan su sai ke cewa fata ayyana tafkhim as-suwa to kawai sai ya zama dole ne kuma a jira wasura kai ta hasula da masalih dan li a samu wannan maslaha da ake nema wannan qarafi yana magana akan yana so ne cewa akwai bid'o'in da mandubi ya ce amma duba da maslaha to amma koda a ce duba da maslaha ita in ana magana akan masalih ko maqasid ba ana barin abu bane kala haka kai kofa bude dole maslaha sai ne idan wannan maslahal nasi bai zo yayi bayani akan haramcin ta ba ko kuma a koda nasi ya zo ya bayani akan haramcin ta a akwai wata kofa da ake tsoro wannan maslaha ta bude wannan kofa kuma za ta kai mutane zuwa ga shirka za ta kai mutane zuwa ga kafirci za ta kai mutane zuwa ga aikata haramun to yanzu wannan maslaha ba a kalle ta ba yanzu kaga idan ka dauka fadiyar hoton shugabanni ko a sa hoton wasu malumai ko wasu wanda a jiwa masu abu ne wanda ya kai wata al'umma zuwa bauta ma wa'innan mutanen idan ka dau gumaka da aka bauta ma irin su ya'uq da nasr wala ya'uqa wa yake tawai yaguz da ya'uq da nasr wa'innan kamar yadda aka yi zuwa dan Abbas cewa mutane ne bayin Allah wanda suka tsaya suka yi bautar Allah suka yi kokari to da suka rasu dan saboda a girmama su dan saboda da yake cewa wannan din su ya tsaya tarihin su tsaya a cikin zakatan kwakwalon mutane dan kaga wani kace kai wannan wali wani ne ban kara ibada ma'ana munuwar da aka yi ko dan saboda ga aka zo aka sa hujjar su akan abubuwan su daga an gan su ko sai kara kaurin guya sai su kara maka kaurin guya idan ma kana wani sa'a ma Allah da kaga yake tana ka ce kai wa malam wani to wannan kace manuhan amma kuma daga baya ne sai aka zo aka bauta musu kaga su manuha mai kyau suka yi amma kuma da kace wannan manuha mai kyau zo ba ta tabbatu ba saboda akwai wata koma to koda a ce manuha tana da kyau indai akwai wata zari'a da za ta kai a saba ma Allah ko akai aikata kafirci ko aikata wani abu na haramun to wannan ba itibar da wannan maslaha malai kace al-qismu rabi'u kaso na hudu ma huwa makruhu akwai abin da yake a cikin bid'a shi wannan makruhi ne huwa ma sana wa lafu qawaid al-karahati shine abin da kaidodi na karhanci suka yi bayani akan shi wa adillati da kuma dalilai na kaidodi da dalilai kuma na karhanci daga cikin shari'a ita ka takhsis al-ayyam al-fadilati wa ghayriha bi naw'in min al-ibadati yake cewa kamar a kebance kamar a kebance wasu rayuku wanda suke da daraja da wani da wasu nau'ika na ibadodi yake cewa min hadal bab yana daga cikin wannan babin aziyadatu fil mandubat a kara akan abin da aka so ayi abin da yake mandubi ne an so ayi to a kara akan shi al mahdudat abin da aka kayyace al mandubat al mahduda abin da aka ce ayi shi a shari'a musabbi ne ga kuma inda aka iyakance shi to yayin mutum zo ya kara to yana daga cikin wai babi na bid'a yake cewa takar hanci shine mutum ya kara akan abin da aka kebance akan abin da aka haddade kama wagada fi tasbihi 33 wa tahmidi 33 aqiba al fawidati fa yaf'alu huwa aktharu mimma haddadahu ash-shari'u wa huwa makruhun malaka cewa idan wannan tasbihi da aka ce ayi kaza an ce ayi 33 to yayin mutum ya zo ya kara yayi 40 misali ko yayi 35 sai ka ce wannan makruhi ne me yasa ran wanzu makruhi ne ma fihi min al-istizhari ala ma haddahu ash-shari'u saboda akwai istizhari akwai rinjaye cewa akan abin da shari'a akan abin da Allah subhanahu wataala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bance yake ga yanda za a yi ko an kara sannan kuma akwai killatul adami ma'ahu akwai karamcin ladabi babban komi wanda yake mahalicci ne ko shugaban ka ne yake ya ce ayi kaza kai kuma sai ka kara akan wannan abu fa inna sha'anul uzama walaka saboda su sha'anin manyan mutane idan haddu sha idan suka iyakance wani abu yuqafu indahu za tsaya ne akan wannan abu da suka yi wa yu'addu khuruju anhu illa qalili ana ganin cewa auta daga wannan abun auta daga wannan abu da suka iyakance to wannan kuma karamcin ladabi ne wannan shi ma abin da malam yake magana akan shi bid'a mu abu da makruha da yake magana akan ta idan muka dauka zamu ga abin da yake magana akan shi shine baya daga cikin bid'a makruha baya daga cikin kago wani abu wanda babu shi misali takhsis ba'd al-ayyam ka kebance rani kun da suke da daraja kamar an ce maka da wani juma'a to sai ka yi ban cika kebance wata ibada ko a ce misali a wasu gane ku da za a ce maka suna da fadula zai da wani juma'a shi ya tabbata to wannan ko mutun yayi ibada amma mutun ya kebance wannan wata ibada yana ganin shi in ba ita yi ba ba zai samu daidai ba ko ba za a samu shi ba ko kuma irin lailatul da ake cewa lailatul isra wal mi'raj ko irin su lailatul nisfu min sha'ban da sauransu da aka kebance musu ta ibada a ce duk wanda ya karanta kaza a ranar kaza ko a daren kaza zai samu kaza to kaga wannan yana daga cikin abin da ake magana kazo abu a addini wanda babu shi wanda yayi kamala wannan ba daga cikin yana daga cikin abubuwa ma wanda aka haramta sannan idan ka dauka shi ma ƙari akan abin da shari'a ta kebance ƙari akan abin da shari'a ta kebance wannan yana daga cikin abubuwan ma da aka haramta baya daga cikin abubuwan da suke makaruhi yana daga cikin abubuwan da aka haramta saboda malamai suna ganin hakan shine ma'ana kamar gabatuwa ne gaban Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah Allah yayi hanya ya zamanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi malamai suka ce ai kanta ka gaggauta yin wani hukunci wanda ba su yi ba ko kuma ka kawo wani abu wanda babu shi ko kai ko ƙari ma akan abin da Allah bai hoje manzon Allah bai hoje mana daga cikin wannan dan haka shi yana daga cikin sannan kuma yana daga cikin saba ko aka ce muna da ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzo Allah wani lokaci manzo Allah a hadisi yana cewa ayi manzo Allah da ya nuna yin alwala ya gwada masa bai ga yanda ake alwala sai yake cewa duk wanda ya ƙara akan haka faqad asaa wa ta'adda duk wanda ya ƙara akan abin da aka kebance mishi aka ce ayi uku yayi hudu ko ne sai manzo Allah ya cewa ya muna da ladabi sannan kuma ya keta iyaka hakanan Imam Malik wani lokaci Imam Malik ya ga wani mutum a cikin masallaci yana ta sallah ko ba za da yi a lokacin nafila ba sai ya ce mishi manzo Allah ya ce in an zo masallaci raka'a biyu ake yi ba raka'a biyu ko ake yi dan haka biyu za ka yi kai kuma ka huce sai wannan mutum ya kita to shin manzon Allah shin Allah subhanahu wata'ala zai yi mini ibada zai yi mini afwan Allah zai mini azaba ne na yi sallah to ai sallah ce nake sallah ko bautar Allah ce to Allah zai azabta da ni idan na sallah ko da ma a ce na huce iyaka sai malaka ya ce mushi a Allah ba zai maka ibada ba zai maka azaba dan ka yi sallah ba amma Allah zai maka azaba dan ka saba ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ma ana magana akan mandubi ne ko sunna ne wani ya ƙara akan abin da aka nema gashi Malik kuma ya nuna cewa hakan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da haka ko da shi magana ƙari da ake wannan baya shi ma ko shi baya daga cikin bid'a yani munduba bid'a munduba sai ma abinda ya zamanto bashi da asali ko da ta ana magana akan bid'a da musahaba to abin da yake da asali a cikin addini malaka cewa al-qismul khamis ismi na bid'a yake cewa ma huwa mubahun akwai abin da yake ciki bid'a wanda shi kuma mubah ne shi halak ne ja'izi ne aikata shi da rashin aikata shi duk ne yake cewa huwa ma tanawalatu qawaidul ibaha shine abinda ka'idodi na mubah na halatti ya yi bayani akan shi wa adillatuha da kuma dalilanta daga cikin shari'a yake cewa kattikhazil manakhil li islahil aqwati kamal alkitame kace tame almanakhil jami'i almunkhal tame dan a gyara abinci kuma raki ko abinda za a zo a raki abincin da yake da kura da tsakuwa da sai a zo a rayaye shi a ware mai kyau yake cewa wal libasil hasan kamar ka sa kaya masu kyau wal maskanil hasan kamar gida mai kyau wal hawi zalika da abin da yake kama da wannan inda malai ce magana shi ta kare to shi ma kanshi wannan ismi na hudu baya daga cikin wata bid'a mu ba bal wannan yana daga bab yana daga cikin yana daga babi na ibahat abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta suna da yawa Allah ma bai kebance wasu abubuwa ba shi sama da musu cewa al aslu fil ashiya al ibah duk abin da ka sani asali a cikin shi halak ne sai dai abin da shari'a ta ce haramun ne to wannan ku bar shi ko hata halitta yawa gare ta to da haka wannan baya daga cikin abin da za ta ce kamar ko bid'a ce mubaha shi asali bid'a wannan ba ma cikin babu bane na addini babu ne na halitta to shi kuma duk wani abu da ka sani halaka ne ga musulmi sai dai abin da shari'a ta zo ta haramta shi Allah ka jalla ga mun kulumin tayyibati ma razaqnakum aw kulumin ma razaqnakum halalan tayyiba ku ci daga cikin abin da muka arzuta ku Allah ce halal ne ne sarki Allah ce fadi a wani waje kul man harama zinatallahi allati akhraja al-ibadi wa tayyibati min al-arz Allah ke ce wane ne yake haramta ma kul man wane ne yake haramta kawal Allah da yayi allati wadda ya fitar da ita ga bayin shi Allah ke cewa kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya wannan abun an yi shi ne dan ma'ana yake cewa an yi shi ne a nan duniya saboda masu imani sai ke cewa sannan kuma a lahira na ne su kadai kaga duk wani abu da ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi shi yasa manzo Allah yake hudi yake cewa yana daga cikin kamar da zo a cikin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas hadisi ne da yake da banzaro amma dai hadisi ne wanda ya tabbata ta hanyar hanyoyin shi manzo Allah yake cewa abubuwa guda uku suna daga cikin sai daga cikin jin dadin mumini shine yake cewa al-maskanul wasi' gida mai walwala ma'ana mutum yake samu wani babban gida sai yake cewa da ko makwabci mutumin kirki da kuma abun hawa shi ma da kirki to kaga wannan abubuwa ne ake na halal kaga gida mai kunci ba shi da dadi haka nan makwabci mummuna ba shi da dadi haka nan eh yake cewa abun hawa tsoho kullum yana baka aiki to amma ka sami shara daga cikin abun da zaka ji dadi a rayuwa to wannan abubuwa ne na halaka wanda dama Allah subhanahu wataala ya halitta mu bayan shi ya ba su abu dane to wannan ba za su zamanto haramu ba sai dai idan aka yi amfani da su a cikin babi na haramu ko kuma aka yi amfani da su a cikin abin da ya zamanto haramu ne to shi ne ake magana wannan kashe-kashen da malamai suka yi ma bida naga lokaci yayi insha Allah taala a darasi na gaba za mu yi bayani ma akan wane ne hukun wanda ya kawo wannan taqsimi da bid'a da kuma malamin da suka biyo bayan shi suka hau kan wannan taqsimi nashi ko sannan ko menene matsayata magabata musamman ahlus sunna ne matsayin su game da wannan taqsimi na bid'a insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu yi shi muna fatan abin da muka yi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wannan muka kusko Allah subhanahu wa ta'ala ya hauta mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu allah ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ما أنا ما قلنا أكم ما قلتينا لا كمل اسمع أطلع كول سأعي مشي بس يا هل في كده هاي أكو ما طلع
ميزك
ما أنا ليه بتبت أنا كده هاي وأنا بقول لك كلام والله أما كذا عندما كنت بدأ معاك إبدأ يوحد الرجيم أما بمودع amma yanzu kawai wasu dama wasu gwarawa ne da kuma wasu matan wata matan wurin su ba ta so shi kawai shahilai wasu mutane jiya wannan wasu gwara suna wani mai yake ce mashi sallar tasu wallahi malam bas duk da ni ban yi wani da